Sashen Hausa na muryar Amurka ce magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Masu saurare assalamu alaikum ga cikakkun labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Harin hadin gwiwa da Amurka ta jagoranta da aka kai wa kasar Syria an yi imanin cewa harin ya aike da wani babban sako ga Damascus da mamugoya bayan ta. Domin ko harin ya ratsa sararin samaniyar tsaron kasar Kana ya gurgunta kashin bayan makami mai guba da kasar ta Syria take da shi. Amurka, Faransa da Birtaniya sun kaddamar da wani hari da safiyar jiya Asabar. Inda suka harba makamai masu linzami har 105 cikin ƴan mintoci kalilan kuma suka sauka a wurare uku inda nan ne rumbun kayayyakin makamai masu guba na kasar. Ɗaya daga cikin waɗannan wuraren yana cikin babban birnin kasar ne wato Damascus, yayin da biyu suke kusa da Homs wanda ke kusa da bakin iyakar kasar da arewacin Lebanon. Sojojin Amurka suka ce kowane makamin da aka auna shi ya kai ga inda ake bukatar ya sauka kuma ya yi nasarar ragargaza waɗannan wuraren domin kuwa ya yi kace-kace da wuraren ba kuma tare da kowane abu ya shafi farar hula da ke wurin ba. Lieutenant General Kenneth McKenzie ya shaidawa manema labarai da ke ma'aikatar tsaron Amurka cewa kai mun kai hari a tsakiyar inda Syria ta tattara makamanta masu guba, ba shakka wannan ya yi musu babban illa. Shi ko mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence ya shaidawa manema labarai ne a Lima da ke Peru cewa mun yi imanin cewa wannan harin ya dukusar da su kuma zai yi wahala su sake iya samar da wani makami mai guba. Ya ci gaba da cewa karar take Amurka a shirye take ta ci gaba da kara daukar wani matakin ganin cewa Syria ta fahimci cewa akwai farashi fa da za ta biya mudin ta sake kasasaban amfani da makami mai guba. A shafin sa na Twitter ko shugaban Amurka Donald Trump cewa yayi wannan hari na jiya Asabar yayi daidai domin ko an samu biyan bukata. Mahukunta a kasar Iran sun fara kokarin murkushe masu zanga-zanga adawa da karancin ruwa a birnin Isfahan, birni na uku mafi girma a kasar. A sanarwar da aka nuna ta kafin sadarwa ta zamani wanda sashen harshen Fashiya na wannan gidan rediyon ya kalla, ana jin karar harbin bindigan ƴan sanda a gabashin birnin na Isfahan a jiya Asabar. Kana ko baya ga harbin ana jin ƴan sanda na cewa wannan gangamin na ku baya ya saba wa doka. Ko kawo jiya Asabar an shiga kwanaki 5 kenan ana fama da karancin ruwa a wannan birnin. Sai dai bidiyon ya nuna na jiya Asabar shine karon farko da aka ga ƴan sanda na kokarin su tarwatsa masu zanga-zangar. Daya daga cikin shugabannin kasan Ayatollah Yusuf Tabatabai Najid yayi gajin hankuri domin ko ya ce wa masu zanga-zangar suna kokarin tayar da husuma ne kawai don haka su yi kokari su bar wannan lamari. Wannan zanga-zanga dai ba shine na farko ba domin ko ya samu asali ne tun lokacin da manoma a gundumar Isfahan din da ke garin Vezana suka fara ganin an fara fuskantar wato karancin ruwa tun a cikin watan Fabrairu lokacin da aka karkata ruwan da ake basu zuwa masana'antu a makwabciyar gundumar Yaz. Wannan ya haifar da fito na fito da masu zanga-zanga da majami'an tsaro. Wasu masu goyon bayan mallakan bindiga a nan Amurka sun gudanar da zanga-zangar lumana a jiya Asabar a sassa daban-daban a cikin kasar. Masu zanga-zangar dai waɗanda suka yi maci zuwa majalisar dokoki na jihohi na Amurka daban-daban suna sukan lamirin masu kira ne da a samar da doka mai tsaurin gaske da zai sa a rage samun mallakar bindiga. Suna cewa wannan ya take musu haƙƙinsu na mallakar makami a matsayinsu na 'yan ƙasa. Misali, masu zanga-zangar sun yi gangami daga Delaware ta zuwa Wyoming kuma mutane daban-daban ne cikin su suka yi ta jawabi a wannan gangamin. Abinda suke cewa ko shine gargadi akan wato samar da doka mai tsanani kan mallakan bindiga wanda daga bisani ma ana iya hana mallakan bindigan dungurungun. Ɗaya daga cikin masu jawabin a wurin gangamin Wesley Williams ya ce idan kana da gini kuma kullum kana cire bulo ɗaya daga cikin ginin ai wata rana ka waye gari ka tarar ba ma ginin gaba ɗayansa. Wesley wanda ke dauke da bindiga a wurin zanga-zangan kamar sauran wasu da suke dauke da ita sun ci gaba da yi wa juna jawabi a haraba babban kotun kolin Wyoming. Masu zanga-zangan dai sun shirya ne a dukkan su gudanar da shi a dukkan jihohin da ke Amurka a kwanaki kaɗan bayan an yi wani babban gangami a nan Washington, New York da wasu manyan birane na Amurka, inda aka nuna buƙatar ganin gwamnati ta yi wani abu game da mallakan bindiga barkatai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Wasu sanannu kuma fitattun ƙungiyoyi biyu na ƙasar Iran da ke ƙasashen waje da ke adawa da gwamnatin ƙasar ta Iran. Suka ce sun yi na'am da harin na jiya Asabar da Amurka ta jagoranta a kan ma'adanan makamai mai guba na ƙasar Siriya. Suka ce wannan harin zai ceci rayukan jama'a a ƙasar ta Siriya da ke yakin basasa. Ƙungiyar Iran da zaune Amurka ta bakin da rashin
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Assalamu alaikum da fatan kuna hanzi lafiya. Galibin yan Najeriya daga arewacin kasar da ke zaune a nan Amurka hankalin su ya tashi matuka da samun labarin akwai dalibai sama da 500 a ɗakin karatu ɗaya ko aji ɗaya a jihar Kano. Idan haka na faruwa a jihar Kano, jiha wacce ake ganin tafi kowace jiha arziki da yawan jama'a in banda watakil jihar Lagos, ina kuma da wasu jihohi da ke arewacin Najeriya, inda dama ake fama da kalubalen ilimi daban-daban musamman ma na rashin yarda da tsarin ilimin baki daya shekaru kusan 60 da samun yancin kai. Amma da alamun a Kano galibin al'umma sun amince da su tura ƴaƴansu makaranta, amma halin da yaran da malamai suke ciki ba yanayi ne da koyo da koyarwa zai gudana kamar yadda ake so ba. Mahmud Ibrahim Kuri zai mana jagora a ziyarar da wannan shiri ya kai makarantar da ake kira Rimin Kebe a jihar ta Kano.
Mai dalibai fiye da 5,000 da malamai 29 makarantar Rimin Kebe Special Primary School da ke karkashin kulawar hukumar ilimin primary ta karamar hukumar Ungogo a nan jihar Kano na fuskantar kalubale daban-daban kama daga ajujuwa kujeru da teburan rubutu, rashin tsaro da sauran abubuwa da ke tallafawa wajen samar da kyakkyawan yanayin koyo da koyarwa. Na sami zarafin ziyartar wannan makaranta kuma na iske malamai na koyar da dalibai. Ajin farko da na fara ya da zango shine mai dauke da dalibai fiye da 500, kana daga bisani na zarce zuwa sauran ajujuwa kuma dukkanin su na zanta da malaman bayan gaisawa da dalibai. To da wai kuke gane fahimtar su?
Kana yin jarabawa za ka gane wannan kuma na hanyar rubutun yaran wani lokacin ba ta kula da tafan wasu daga ciki za ka yi musu maki nan ma za ka gane kuma in kai tambaya in kai darasi nan ma za ka gane ne wai yau waɗanda suke fahimta waɗanda za su iya fahimta ta nan ne ke da kalubalen mu bai wuce gaskiya ajujuwa ba ba ma ya kana ajin da yake junior class ba. Sauran ajujuwan ka duba ga sun yawa tunda ba na ji mana da yara masu ƙasa da 200 a makarantar nan ba na ji gaskiya.
Ilimi babban abu ne gunmu shi zai kankan ya mutuncinmu a ƙasa shi ne aka sin zulmu da yake buɗe ƙofar samu da wuya ta ji ga wasu sun fi mu.
Sunana malama Kizari.
Wannan wani aji kenan?
Class 1B.
Yau aji ɗaya ba. Za su kai kamar suna?
‘Yan ajin nan dukansu su 523 ne.
To malama ya ake iya tantance fahimtar su dangane da abin da ya shafi karatu?
Saboda mukan gwada ƙoƙarin su mu gani za mu kira su mu tambaye su. Zai zama kamar mu nemi su yes ne kenan ko kuma muka yi group din su tunda ba mu da isasshen gurin ma da za a yi da wasu, amma in muka ɗebo wasu yau muka je da su waje suka yi muka ga sun fahimta gobe in mun ɗebo wasu sai mu yi su saboda
da me ake koya musu.
ana koyar da su literacy, ana koyar da su literacy English, ana koyar da su numeracy math kenan, akwai basic science, akwai Hausa, akwai social studies, akwai GHP, akwai Arabic, akwai IRC gaba daya.
Ke ya sunan ki?
Ani.
Eh? Zaki iya rubuta sunan ki?
Eh.
Ah? Wannan wani aji ne?
Wani.
1B. Ya sunan mutum da turanci?
Sunan Shibon.
Yaro kenan. To ya sunan yarinya?
Gen.
Yauwa kai mai dan kokarin ka taso ina. Ya sunan ka?
Afa.
Zaka iya kirga mun daga 1 zuwa 10 da turanci? Mhm. Mhm. Aha. Yawa. Yawa. To a tafa masa.
Kana da mutum 355 a cikin wannan ajin na Tirisi. To sai saboda yanayin yawan su muna yin aikin amma ba ma samun dama da za a ce mu biyaro daya bayan daya sai mun duba mun ga meye a cikin littafin.
Ilimi babban abu ne gumu shi zai kankan ya mutuncin mu. A kasa shi ne a kasin zulumu da yake buɗe ƙofar samu da wuya ka jiga wasu sun fi mu.
Malam Hassan Muhammad Zaura da ke zaman shugaban wannan makaranta ta Riman Keɓe Special Primary School ya yi ƙarin haske kan yadda suke ƙoƙarin koyar da ɗalibai a cikin wannan yanayi.
Wannan makaranta an buɗe ta ranar 22 ga watan Nuwamba 2002. Muna da jimlar ɗalibai 5,612 a zuwa 12 blok shi ne ke.
Watakila za mu so mu ji tartibi menene babban ƙalubalen ku?
To alhamdulillah babban ƙalubalen mu na farko muna buƙatar ƙarin ajujuwa. So da ƙarin ajujuwa ne idan muka same su wato blocks za mu samu ingantaccen koyo da koyarwa. So da misali inda yaran su suke 512 da inda suke 523 idan a takaice yanzu muna buƙatar blocks in yi za mu samu block 30 ko 40 saboda za mu rage su ko da ta aji mutum 100 za a saka a iya 1A da 1B sai an samu ƙarin ajiya an jijin su zama 10 sannan za su yi accommodated with duk class yara 1 bayan ajujuwa muna buƙatar katange wannan makaranta so da rashin katangar nan saboda security idan aka katange za ka fita bread babu da yaron da zai fita sai mun sani tunda za mu ba ku sannan a takaice muna ƙara buƙatar drainage. So the drainage wanda zai rawun din makaranta na ruwa so daga damuna makarantar tana cikuwa ke cadi ruwan kwatoci na gidaje da na unguwa yana kwararowa cikin makaranta da fam inda zaka zo da tsotsayi za a samu outbreak na cututtuka saboda ruwan kwata ya shigo makaranta.
Wai duk wannan zancen da kake ga tarin matsaloli ga tarin ɗalibai kuma na san akwai hukumomi daga matakin karamar hukuma har jiha kuma akwai shirye-shirye ma na ita kanta gwamnatin tarayya da ma kungiyoyi na ciki da na waje da suke kan tallafa wasu san halin da suke ciki a wannan makaranta.
Gaskiya mun duk yadda za mu sanar da su yanzu a nan muna da alƙawura da gwamnati wanda sun yi alƙawari insha Allah daga wannan lokacin wannan kuka namu za su tare wani awai sun yi wannan alƙawari kuma Allah da mana musu kyakkyawan zato muna kyakkyawan zato za su cika muna wannan alƙawari da izinin Allah. Sannan daga cikin iyaye akwai wanda ya zo ya ga yanayin da yaran suke zaune a cikin turɓaya yau in aka yi yaro wanki Litinin kafin talata Laraba ya gama haɗa dauɗa to akwai iyayen da suka wuce kawo mana tallafi suka kawo tabarmi guda 40 domin alƙashin fuɗawa yara wanda wannan tabarmi sun tsaya ne iya aji shi da kawai aji shi da sun samu 6A 6B 6C sun ƙare da kuma su kansu malaman da suke zama a ƙarƙashin nan suna wannan rubutu su ma an dan samu musu da wannan tabarmi da wannan bawan Allah ya kawo su ma an samu musu na gaba.
Ba su ka gaya mana adadin ɗaliban ka wurin 5,612 malaman fa
malamai muna da malamai kwaya 29 maza 14 mata 15 sai yan volunteer eh malaman sa kai wanda suka gama NCE ko babu aiki muka yi haɗin gwiwa da PTA Parent Teachers Association da SBNC muka ɗauke su suke muna aiki muke biyan su naira 3,000 a wata muke ba su suna haƙuri tunda wannan kuɗin ko sabu dubi sai ya ba amma kasancewar karkarar su ce su ma ganin yanda muke cikin wani hali suka zo don su ba da tasu gudunmuwar mu dan ba su koda kuɗin ogu ne to da kuma kai jagorancin Parent Teachers Association
yaya magana quality ko ingancin yaran da kuke koyarwa a wannan matsanancin yanayi
to magana quality kaza shi Allah ba biyar dubi iya ba Allah ya duba zakatan iyayen yara da kuma malamai sai Allah ya saukar ko daliban suna fahimta dide gurbin
yanzu da ambulance na mutum biyar da malaman ka 29 mukaddara an samu wadatattun azuzuwa wanda za ka wuce dalibi 30 zuwa 40 ko yayi nisa 50 ba waɗannan jimla sun wadata su dinga koyarwa
ai shi harkar koyo da koyarwa akwai abin da ake kira ratio akwai ratio misali idan kana da azuzuwa 12 to a kaida koyo da koyarwa in azuzuwa 12 to ka kana buƙatar malamai 18 za ka kawo bayan wannan 12 za a baka half of 12 kaga ka samu 18 kaga ya danganta da yawan azuzuwan da za ka kara idan an kara mana azuzuwa 40 as a teacher da assistant teacher muna buƙatar malamai 40 na wannan class sannan kuma muna buƙatar ratios su 20 kaga zai zama in azuzuwan sun zama 40 zai zama a takaice muna buƙatar muna da buƙatar malamai 60 har administrators ya zama kamar 60 ne
ilimi babban abu ne gumu shi zai kankan ya mutuncin mu a kasa shi ne aka sin zulmu da yake bude kofar samu da wuya ka jiga wasu sun fi mu
kowace rawa kungiyar iyaye da malamai ke takawa wajen warware wannan kalubale Alhaji Muhammad Abubakar shine shugaban kungiyar reshen wannan makaranta
to ka san shugabannin mulki suna zuwa da tsarin su daban-daban farko sun ce kada a karbi kobo a hannun kowa gwamnati ce za ta yi komai saboda haka KPTA chairman idan ka rubuta takarda cewa akalla ko ne yaro ya kawo naira 50 ko kowane uba ya kawo bulo za a fara yi ma petition da challenges cewa gwamnati ta riga ta sanar da al'ummanta za su ba su ilimi kyauta tun daga primary zuwa jami'a wanda sai ta shiga zukatan mutane ko ka ce a zo a zauna a samu yadda za a samu mafita sai kaga mutane za su kama bayani
da gwamnatin da ta kawo da waccan manufa ba ta yi ne
to ai ba za ta iya yi duka ba ilimi abu ne wanda sai jama'a sun sa hannu duk gwamnatin da ita ce ita kadai za ta rungumi ilimi to zuwa za ta yi ta kife cikin ruwa ba ta iya ba illa kai gwamnati ta yarda cewa al'umma su shigo cikin harkar ilimi ko ya bada gudunmawa daidan abin da zai iya
to amma ai daga baya ita wannan gwamnatin da ta zo ta ce ta janye waccan manufa na tsari cewa kudin ku shigo ina wannan zance kwana ba ku shigan bane har yanzu
mun shiga amma har yanzu abun da ke cikin zukatar mutane dan su saki damar a karbo wani abu a hannun mutane ko naira 50 ko wani wata uku a hannun yara har yanzu iyayen ba su saki cikin su su bayar ba suna ganin cewa wancan kalmar ta farko tana zuciyarsu ba samu wayar da kai da wannan kalmar ta fita daga zuciyarsu ba
gashi inda aka tsinci kai a ku yanzu me kuke yi duk da wancan turjiya da kake samu daga wurin iyaye
a yanzu mun hada kai da wani kungiyar ci gaban wannan gari ko asabar da ya wuce mun zauna da su mun tattauna cewa to yanzu za mu ɗauki wani tsari na cewa muna so mu yi kira ga kowane uba mai ɗa a makaranta da PTN da SBMC da kuma kungiyar ci gaban rimin kebi za mu haɗu cewa kowane uba ya kawo bulo ɗaya ko buhun siminti makaranta ba kuɗi zai ba mu idan kuɗi yake tsammanin in ya ba mu za mu cinye to ya kawo mana kayan aiki alabashi yadda za a yi aiki mu nemi kuɗin tage da muka gani za mu kowa ya samu abin da zai samu ya kawo mana za mu zauna da headmaster yadda za mu rubuta wa iyayen yara takardu cewa su zo mu zauna mu zube musu matsalolin 'ya'yansu a gabansu mu nemi shawarar su cewa ina mafita koke-koken nan mu kai gwamnati mu kai ina duk ko ina mun kai har lokaci akwai lokacin da ma har an man gargaɗi cewa na fa gwamnati tana gargaɗi cewa ko ina sukanta saboda wahala da muke ciki nake maganganu suke cewa ba daidai bane idan ga sassautawa wajen kira ko wani abu makamancin wannan
ilimi babban abu ne gumu shi zai kankan ya mutuncin mu a kasa shi ne akasin zulumu da yake bude kofar samu da wuya ka shiga wasu sun fi mu
shi ma shugaban kungiyar ci gaban yankin rimin keɓe da kewaye Isa Adam Salihu ya ce suna kokarin tuntubar masu hannu da shuni da kungiyoyi da kuma hukumomi domin kawo tallafi ga wannan makaranta
daga cikin irin yunkurin da muka dinka yi mun yi kokarin bibiyar hukumar ilimi sannan kuma mun yi kokarin hukumar bangaren abin da ya shafi masu haƙƙi da wannan abin da ya shafi wannan makarantar tamu wanda insha Allah wanda mun yi abubuwa da dama daga cikin su akwai sun da muka rubuta takarda zuwa ga government house mun tura zuwa na daya akan mu sanar da su halin da makarantar da suke ciki kuma sannan muka muna kokarin a yanzu sakamakon abubuwan da suke faruwa a yanzu shine gurin ƙara tallatawa duniya ta sani dan yana ɗaya daga cikin yunkurin da aka yi wannan yin bidiyon da aka yi san da shi mai girma chairman yazo wannan makaranta aka yi bidiyo kuma aka tura duniya kowa ya san halin da makarantar take ciki
rashin kujerun zama da teburan rubutu bai tsaya ga ajujuwan dalibai ba kawai a wannan makaranta ta Rimin Keɓe Special Primary School domin kuwa su ma malamai a dandabalin ƙasa suke aikin tsara darussa da sauran aikace-aikace amma sun samu agajin tebura guda biyar da kujeru biyar daga wani mazaunin unguwar mai suna Mamuda Liman
wato gaskiya yanayin yadda nazo na ga yadda malaman suke ciki domin naga su kansu ba su da nutsuwa da za su koya domin mai malami na tada wata malama a zauna a ƙasa tana koyawa dalibai a ƙasa malami a ƙasa ga tutaya za a yi haka koyawa a haka to na abin ya kawo tunani na sai na ce to ya kamata a samu musu da abin zama akalla kujera da tebur su zo su yi to shine wannan karan farko Allah da muka kawo wannan guda biyar biyar kujera biyar tebur biyar dan mu ga ya za a samu saukin koyarwa
akwai yaranka ne a wannan makarantar
ban da yaro ko da wannan makarantar kawai dai da amma duk da zan ce akwai yana tunda dai ƴaƴan makwabta na suna nan wannan makarantar da kallon mu duka suna a wannan makaranta amma ni dan ciki na ban da shi ko da wannan makaranta
ilimi babban abu ne gumu shi zai kankan ya mutuncin mu a kasa shi ne akasin zulumu da yake bude kofar samu da wuya ka shiga wasu sun fi mu
to amma shugaban karamar hukumar Ungogo Abubakar Ali Muhammad wanda a kwanakin baya shi ma da kansa ya ziyarci wannan makaranta ya ce sun fara daukar matakai domin warware wannan kalubale
za mu iya yi mu ga mun samu musu wasu classes din idan Allah ya ara mana dama in kuma mun dawo in bamu dawo ma dai wanda duk zai dawo shi kuma sai ya ga me zai dora abubuwan da ya samu dama yayi musu amma a yanzu ayyukan da muka tura shi ne muna buƙatar ƙarin blocks wanda za a yi musu wanda zai zamto cewa sun samu yawaitar ajujuwa
blocks guda na
kamar blocks guda shida muka rubuta ba magana ake ta siddin zama ba a yanzu magana ake ta yanda za a yi a samu musu da enough guri da za su zauna su yi karatu idan aka samu wannan ƙarin blocks na ajujuwa shine za mu ga ya za a yi a ringa kai wa classes din su wannan ajin yau an kai masa situ wannan an kai masa situ ko da a local government ne irin abubuwan da local government ke kan shigo mata zami maintenance muka cewa mun yi situ su ma an kai musu
to chairman baya ga batun ajujuwan nan da muka tattauna da shugabanni da malaman makarantar sun nuna cewa daga lokacin da aka samu karin ajujuwan nan to kuma akwai zance kuma na malamai su ma a tsara su akwai tsari dangane da wannan
ai muna da wadatattun malamai yawanci abinda yake faruwa su malamai da ake dauka kowa yana so a bar shi a mazabarsa yanda zai samu sauki wajen zuwa koyarwa na wajen expenses na kudin mota to babban abin da muka bada shawara shine idan inda malamai suka yi yawa zaka samu akwai makarantar da take da malamai guda 30 zaka samu kuma akwai inda take da malamai gaba daya ajujuwan da za a koyar din bifi irin aji shida ba daga 1 zuwa 6 to zaga inda suka yawa din yanzu muna kokarin ya za a rage su koma inda ba malaman kawadaci eh so wannan shi ma mun ba ES wannan abin ya je duba mana ya ga cewa
kamar nan kuka tsara za ku kashe zuwa karan farko
eh mun kiyasta kudin su zai iya kawo miliyan 17 wadancan karashe-karashen sababbin da zami sannan kuma akwai kanana wanda su kuma kudin su zai kai miliyan 14 kuma da a guri daya sannan akwai inda muka rubuta irin Kadawa Primary Secondary School ta yan mata su ma suna buƙatar ƙarin blog su ma kudin su zai kai miliyan 17 da wani abu mun rubuta mun kai wannan abin da a ce a local government ake ba da umarnin ayi shi so zamu ba da umarni immediately a fara yin sa amma clearance ne wanda muke nema a state kuma wannan file din yana gaban mai girma gwamna amma da zarar ya dawo da zarar an fara ayyuka
wannan makaranta ta rimin ke special primary school a yankin karamar hukumar Ungogo a nan jihar Kano mai dalibai fiye da 500 a aji guda samfuri ce daga kusan dukkanin makarantun primary na gwamnati musamman ma a yankunan karkara
ilimi babban abu ne gumu shi zai kankan ya mutuncin mu a kasa shi ne aka sin zulmu da yake bude kofar samu da wuya ka ji ga wasu sun fi mu
Mahmud bai yi kasa a gwiwa baya tuntubi shugaban hukumar ilimi bai dai na jihar Kano Malam Zakari Ibrahim Bagwai cewa hukumar tana sane da irin cinkoson da makarantun primary wata kilma har da secondary suke ciki da ma wasu matsaloli
alhamdulillah wannan tambaya tana da ma'ana kwarai da gaske kuma ina fata amsar da zan bayar za ta zama ɗaya daga cikin hanyoyin da za su fitar da mu daga cikin wannan matsala tabbas hukumar ilimi daga tushe ta san akwai cinkoso a makarantu ma'aikatar ilimi ta jihar Kano ta san akwai cinkoso a makarantu haka gwamnatin jihar Kano ta san akwai cinkoso a makarantu amma abin yadda yake ya kamata jama'a a fahimta an ce dambo idan yayi yawa baya jin mai a halin yanzu muna da dalibai a jihar Kano a yanzu din ne nake maka magana miliyan 3 da 169
dalibai a makarantun primary
a makarantun primary wanda adadin waɗannan dalibai yafi yawan al'umma wata jihar ma sannan muna da makarantu guda 3,333 a ka'idar koyo da koyarwa mafi yawan abin da aka fi so a samu a aji shine dalibi 60 to amma mun sani cewa wannan lamba ta shallake ta fi karfin dalibi 60 ta fi karfin dalibi 100 ma a yawancin wurare muna buƙatar akalla ajujuwa 50,000 idan muna so mu sa dalibai 60 a kowane aji amma abinda muke da shi a halin yanzu muna da ajujuwa kamar kiyasin mu na ƙarshe abinda ya nuna muna da ajujuwa guda 32
ake shi kuka yi wannan kiyasin
an yi shi a cikin adadin makarantu wanda ake kira school census annual school census na shekarar 2016 haɗi da 2017 to kaga ba gade ba kuma dama shekara ake yi to idan kana buƙatar ajujuwa 50,000 kana da ajujuwa 32 kaga kana da tasgwaro na aƙalla gidi na 18,000 kuma a cikin 32 din ma da muke da su wajen aƙalla 4,000-5,000 suna buƙatar gyara matsanancin gyara to kaga ashe abinda muke buƙata ba mu da abinda muke da shi kaɗan ya ɗara rabin abinda muke buƙata wannan shi ne ya kawo matsala ta cinkoso kuma wannan abu ba gwamnatin jihar Kano ta yanzu ita ce ta ƙirƙiro ba matsala ce wadda yake tato dogon lokaci
to tun daga halin da ake ciki chairman ku kanku yanzu ƙididdigar ma da ka baya ta tabbatar da wannan ta fito da wannan matsala ƙarara me kuke yi
za mu kawo muku amsar wannan tambaya cikin shirye-shiryen mu masu zuwa masu sauraro da haka Allah ya kamu ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kafin nan a madadin jagoran namu Mahmud Ibrahim Kori duba matsanancin cinkoson yara a wasu makarantu da ke jihar Kano da kuma Kibo Hero Jojo ne da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan ni sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku sai mako
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Kalmusi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri, a huta lafiya.